Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Laraba 17 ga watan Mayu na shekarar 2023. Cikin shirin za a ji cewa majalisar birnin Accra na Ghana ta sanar da dokar hana hayaniya da ta kunshi kaɗe-kaɗe har na tsawon wata ɗaya, kamar yadda aka saba yi a duk shekara bisa wata al'ada. Sai kuma shirin ciwon ƴamaci wanda Aisha Ma'az ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanan labaran jaridan ƙasar Kamaru. Amma da farko sai a gyara zama a fara da kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Wasu 'yan bindiga sun kai har ya ƙauyuka da ke yankin arewa maso tsakiyar Najeriya da ke fama da rikici, inda suka kashe mutane 29 tare da ƙona gidaje, inji waɗanda suka tsira da rayukansu a jiya Talata. Zuwa yammacin jiya Talata ba a san inda wasu da dama daga cikin mazauna ƙauyukan suke ba, bayan harin da aka kai a jihar Filato, kamar yadda mazauna garin suka bayyana. Wannan dai shi ne lamari na baya-bayan nan a tashin hankalin da ake ta yi akai-akai da ya shafi da ya fi shafar al'ummomi da ke zama a lungunan karkara a yammacin Afirka. 'Yan bindigar sun kai hari a wasu ƙauyuka uku a ƙaramar hukumar Manguta jihar Filato da yammacin ranar Litinin, inda suka kashe mutane da dama ko dai da harbin bindiga ko kuma bayan sun ƙona gidajensu, inji Philip Panshak. Kasar China ta shirya tsabdan murkushe duk wani nau'i na 'yancin kai ga Taiwan, ji sojojinta a ranar Talata, yayin da Amurka ta ba da rahoton shirye-shirye don hanzarta sayar da makaman kariya da sauran taimakon soja ga tsibirin mai cin gashin kansa kan tsarin demokuraɗiyya. Kara tuntuɓar juna da aka yi a baya-bayan nan tsakanin Amurka da Taiwan wani mataki ne mai matuƙar haɗari, inji kakakin ma'aikatar tsaron Kanar Tan KP a wata sanarwa ta faifan bidiyo wadda aka wallafa ta yanar gizo. Rundunar 'yantar da jama'ar ƙasar China na ci gaba da ƙarfafa horar da sojoji da shirye-shiryenta, kuma za ta yi matuƙar murƙushe duk wani nau'i na ɓallewar yankin Taiwan tare da yunƙurin tsoma baki daga waje, kuma za ta yi tsayin daka wajen kare 'yancin kan ƙasa da ikon yankunanta, a cewar Tan, yayin da yake magana kan babbar kawar Taiwan wato Amurka. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da shugaba Joe Biden ke shirin shiga tattaunawa ta biyu da 'yan majalisar dokokin tarayya jiya Talata kan batun iyakar bashin da Amurka ke iya ci, fadar White House ta ce shugaban na Amurka yana tunanin rage ziyarar da zai kai kasashen waje uku nan gaba a cikin wannan mako domin ci gaba da tattaunawa tare da lalubo hanyoyin da za a hana ƙasa biyan bashi da ya wajaba a kanta. John Kirby, jami'in kula da harkokin sadarwa na kwamitin tsaron ƙasar, ya shaida wa manema labarai yayin wani taron ƙarawa juna sani jiya Talata cewa Biden zai tashi zuwa birnin Hiroshima na ƙasar Japan a gobe Laraba, kamar yadda aka tsara, domin halartar taron ƙungiyar ƙasashe bakwai masu ƙarfin tattalin arziki a duniya. To amma ta bakinsa, muna sake shawara kan sauran tafiye-tafiyen a yanzu, Kirby ya ƙara da cewa shugabannin sun fahimci cewa ya kamata shugaban ƙasa ya maida hankali kan tabbatar da cewa ba mu kasa biyan bashi ba.
Wannan juma kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniyan, kafin nan za mu leƙa ƙasar Ghana, inda majalisar birnin Accra ta hana yaɗa duk wata hayaniya na tsawon wata ɗaya domin gudanar da wata al'ada da aka gada tun iyaye da kakanni. Wakilin Ridwan Abbas na ɗauke da ƙarin bayani.
Majalisar ta ce duk wanda zai bude sautin abun maganarsa har ya fita wajen harabarsa zai gane kurinsa. Wani jawabi daga shugaban hurɗadar jama'a Gilbert Akwa Anan Akra ya bukaci masu yawon yada addinin Krista su kiyaye. Jawabin ya ƙara da cewa haka an hana yin jana'iza irin nasu. Sa'annan Akul kada ka kuskura ka yi ɓaci game da wannan irin al'ada. Akwai wani rukunin 'yan aiki da cikawa da sun ka haɗa da ma'aikatar hukumar AME da 'yan sanda da kuma wakilan majalisar gargajiyar GAN wato Ankarawa. Lallai Malam Bahaushe yayi gaskiya da ya ce Allah ɗaya gari bambam. Kabilan GAN masu ƙasar Ankara ke da wannan al'adar hana kiɗa ko waƙa, taɓawa ko dai duk wata hayaniya saboda lokacin shukinsu ya kai. Na dai yi tattaki zuwa gidan ɗayan sarakunan na Ankarawa wato Jasice, inda na yi hira da shi akan wannan al'adar. Ga yadda hirar tamu ta kasance.
Sunana ni ai Yusuf Mensa, ni ne Jasin Niboyman garin da ake kira La Paz a cikin Akra. Ko wani irin yare ko tribe da ta'adar shi, mu ma Ankarawa ta'adarmu kenan. Ta'adarmu ne har ya kai lokaci irin wanga lokaci haka muna hana aiki da kide a garinmu kan ta'adarmu. Na farko shi ne muna ce waduma. Wannan da ake fadi dussa kenan. Akwai lokacin da muke shuka dussa, da an shuka wannan dussan nan, to alal misali mun shiga azumi kenan. An shuka yau, aka shuka yau ga da aka shuka ga, to ba mu son wani kide-kide, wani kuwa-kuwa, wani haduwa. Shi yasa duk wadanga duka yana cikin alamomin da ke gwada kaman muna azumi. Ta'adarmu ne kuma ba kanmu an ka fara ba tun zamanin kamun annabi ta'adar bani Isra'ila yana nan.
Bayan kun shiga wannan al'ada na hana kaɗe-kaɗe, wato kun shuka kenan, yaushe ne ake
girbewa? Wata ɗaya sosai, da ya kai wata ɗaya ya kai yadda za a girbe ke.
Na'am. Wa ake ba kwikwile? Yaya kuma aisalin kwikwile?
Kwikwile nan ana zubawa ne domin abinci ya siru.
A samu wadatan
abinci. Indai har aka shuka geron nan aka yi abinci, sai a zuzzuba shi duk inda gidajen manya yake, ko da ko cikin daji ne ko ina ne. Shi kuma wannan ta'ada ne na Ankarawa. Kowa da nashi ta'ada. Amma cikinmu akwai musulmai, akwai kristiya. Shi yasa kowa da wanda ya kama. Shi yasa wasu na cewa kaman wai kwakwalen nan abincin turu ne, yadda kai ka mai da shi kenan. Kun kuma ka mai da shi kaman yadda an ka gwada, yadda hadisi ya gwada, haka nan ne. An ce annabi ya ba da iko a ji a sha kwakwale ko a Madina. Sai aka sha kwakwale. Wannan ya sa abinci ya taso ya suna dabino. Aka ce wai har yau ana cikin girbe wannan dabinon nan. To in haka nan ne, niyyar wata niyya kuma guda kenan. Ka gane ko? Wani kuna nan shi ma yana da nashi niyya, shi ma yana da nashi dalili. Amma in ba haka ba dai, yadda ka ji shi haka yake.
A ƙarshen shukar in an yi girba, da shi ne ake shirya abincin da suke kira kwakwale. Masara ne ake barjewa a niƙe shi a yi abincin da shi da miyan kwakwa. Yayin bukin suna ci, suna wawwatsawa ko ina don a samu wadatan abinci ko kuma girba mai kyau. Radwanul Lah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaidar Radwan Abbas, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Hukumomin kasar Rasha sun dakatar da fitar da wani fim din da ya sami lambar yabo game da wani mai kashe-kashen mutane wanda ke auna karuwa a Iran, kamar yadda wani mai rarrabawa ya faɗa a jiya Talata. Fim din mai taken Holy Spider, wanda Ali Abbasi, wani dan asalin Iran haifaffen Denmark ya jagoranci. Ya samu asali ne daga wani labari na gaskiya game da wani tsohon soja a yakin Iran da Iraki wanda ya kashe karuwai 16 a farkon shekarar 2000 da a farkon shekarar 2000 a Mashhad, birni na biyu mafi girma a Iran kuma babban wurin ibada na ƴan Shi'a mai tsarki. Matakin na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen Rasha da Iran ke neman kusanci da juna a daidai lokacin da Moscow ke ci gaba da zama saniyar wari a kasashen yammacin duniya saboda yakin da take yi da Ukraine. Rasha ta ƙara zama mai ra'ayin riƙau tun lokacin da shugaba Vladimir ya aike da sojoji zuwa Ukraine a watan Fabrairun 2022. Daga ƙarshe, kasashe na iya rage gurbatar muhalli da robobi ke yi da kashi 80 cikin 100 nan da shekarar 2040 ta hanyar amfani da fasahohin da ake da su da kuma yin manyan sauye-sauyen manufofi, inji hukumar kula da muhalli ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNEP a wani sabon rahoto da ta fitar a ranar Litinin. Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai hedkwata a ƙasar Kenya ta fitar da nazarinta kan hanyoyin da za ta bi don tunkarar matsalar sharar robobi makonni biyu kafin ƙasashe su yi taro a birnin Paris a zagaye na biyu na shawarwarin ƙulla wata yarjejeniya ta duniya da nufin kawar da sharar robobi. Rahoton ya mayar da hankali kan manyan sauye-sauyen kasuwa guda uku da ake bukata domin kirkirar tattalin arziki wanda ke kiyaye abubuwa da aka samar a wurare daban-daban muddin zai yiwu sake yin amfani da su, sake sarrafa su, da sake daidaita marfi daga roba zuwa madadin wasu kayan.
Muhammad Hafiz Baballake ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan. Shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 22.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da ake so za ku zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da masu sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu a nan Washington DC a gobe na cewa karfe 3:13 na tsakar dare. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana. Mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yamace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Ana yin aure ne domin samun natsuwa kama daga bangaren iyaye da su ma'auratan biyu. To sai dai a shekarun baya-bayan nan al'amarin aure yana neman gagarar mutane, musamman idan aka yi la'akari da yadda ake tsawwala batun kayan lefe har da batun shagulgulan bikin kanshi. Mu wannan shine maudu'in mu a cikin shirin ciwon yamace a yau. Wannan al'amari na almubazzaranci a lokacin bukukuwa ya ja hankalin wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir Sokoto, wanda ya nazari akan wannan al'amari cikin wannan rahoton
A wasu yankunan Najeriya, al'adu ko ɗabi'un al'umma na ƙara kawo matsi ga rayuwa, musamman ga marasa ƙarfi daga cikin su, duk da yanayin halin matsin rayuwa da 'yan Najeriya suke ciki. Wasu daga cikin al'adun sun kasance waɗanda ake samu a lokutan bukukuwa, musamman waɗanda suka shafi aure ko bukin suna ko makamantan haka a arewacin Najeriya. Hakan ya sa da yawa jama'a na kokawa akan illolin da yin almubazzaranci a lokacin bukukuwan ke haifarwa a cikin al'umma.
Sunana Anas Dannayaba. Illolin shi ka sama auren ka ga bai tasiri, saboda mutunan da bai da ƙarfi, yau a ce zaka je bidan mata ka aje katin 30 na Coca-Cola, ka kawo ruwa, don shi na ga yawanci auren Hausawa namu shina da matsala, kuma aka yawan samun mutuwa aure.
Iyan ga gasunan diya mai shekara 25 diya mai shekara 28 wata ta kai 30 babu miji, babu wanda ya taya, kuma da duk ya taya bala'i zai cin mai, don haka kowa ya jaye hannu.
Al'ummar jihar Sokoto sun shiga jerin al'ummomi da suka yunkura don kawo sauyi ga waɗannan al'adun ta yadda jama'a za su rika samun sauki. Dan majalisar jiha mai wakiltar mazaɓai Yabo, wanda kuma shine shugaban kwamitin kula da lamurran addini a majalisar, Abubakar Shamaki Yabo, shine ya jagoranci gabatarwa majalisar wani kudurin doka da zai hana almubazzaranci a lokacin bukukuwa da suka shafi na aure, suna ko kuma kaciya.
Tun farko a sanadiyar koke-koke da muke yawan samu ga al'umma, na ganin irin yadda bid'o'i da riya da taɓarɓarewa tarbiyya suka yawaita, na ganin cewa abubuwa waɗanda yake asalin ba al'adarmu ba ce sun zo sun gurɓata sha'anin bukukuwan aure, suna da kaciya. Wannan shi ya jawo hankalinmu, wannan dokar akwai ta tun 1992 wanda muka ga ya dace mu ɗauko mu duba, na yi mata faskwarima wanda zai zo daidai da lokacin da muke ciki.
Dokar da ta kaida abubuwan da za a rika bayarwa a lokutan neman aure da wasu bukukuwa.
To ita ainihin wannan doka na farko dai wanda an musulmi ta shafa, kuma farko ta yi magana ne akan sadaki kamar da shari'a ta shimfiɗa, a rufu dinar kamar da shari'a ta ce shi a farko. Akwai waɗannan kaya na asi alob kada su wuce kwandon goro biyu, ko kuma in suwet mutum zai kai kada ya wuce kwali biyu. So kuma kudin bida aure sai kudi 20,000 na shaidar an kulla aure. Haka kuma kayan lefe kada a zarce kila a tamfa 10, kuma takalma guda biyu sai jikatarata guda biyu.
Duk da yake gwamnatin Sokoto ba ta kai ga sa hannu ga wannan dokar ba kafin ta soma aiki, amma masana na ganin cewa wannan tsarin zai yi tasiri. Profesa Tukur Muhammad Baba, masanin halayyar dan Adam, mai sharhi ne akan lamuran yau da kullum.
Ko kuma a jawo hankalin mutane ga cewa da fadakarwa cewa muna fa wuce gona da iri, ya kamata ne kuma ana sara ana duwa bakin gatari a ga me zamani ya kawo. To amma me zamu iya yi, ba komai ne zamani ya kawo ba da zamu yi.
Almubazzaranci a lokacin bukukuwa dai ya jima yana cima 'yan Najeriya tuwa kwarya, inda aka samar da dokoki a wasu jihohi kamar Kano da Jigawa, da kuma yankin kudancin Najeriya inda aka samar da wasu dokoki na hana almubazzaranci a lokacin bukukuwan jana'iza da dai makamantansu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Akasarin al'umman yankin arewacin Najeriya musulmai ne waɗanda suke rayuwa bisa sharuɗan addinin musulunci, kuma wannan shine yasa shirin ciwon yamace ya karbi bakoncin mataimakiyar shugabar kungiyar mata masu da'awa a Najeriya, Malama Juwairiya Usman Suleiman, domin jin yadda tsarin yin bukukuwan aure ya kasance a addinance da kuma yiwuwar shawo kan matsalar. Na kuma fara da mata tambaya kamar haka: idan za a aurar da 'ya a musulunce, yaya tsarin yake? Batun gara ga batun siya mata kayan ɗaki, kayan kicin da dai sauransu, wanda ya kai lamarin da mutane al'umma suna kokawa da shi sosai.
Sannan tsarin aure ba mu muka tsara ta ba, tsari ne daga Allah subhanahu wata'ala, da kuma yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu yadda za a yi wannan auren. Amma kuma tunda mu musulmai ne, Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu gida daban-daban da su daban-daban da irin na mutane daban-daban yace ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila ta'arufu Allah yace inna karamakum inda Allah yakarkum ya ku mutane inda Allah yace kuma fice ku ga maza da mata ko kuma sanya ku garuwa daban-daban yare daban-daban domin ku fahimci juna Allah yace inna karamakum inda Allah yakarkum wanda ya fiku a wurin Allah shine wanda ya fiku tsoron Allah wannan yana nuna mana cewa sannan kuma a wannan da gida daban-daban akwai inyamai akwai yarbawa akwai turawa kowa yana da al'adarsa to al'ada idan yazo idan dai bai sabawa dan Allah da sunna ma'aiki rasulullahi da yake karo da wani shari'a na addini ba to ba a kyau da shi ba a kuma kyamatarsa kin ga ai aure mun san cewa dai yana da cikin shari'a nan kulunci kar a bar mutum ya dinga yawo irara har inda Allah subhanahu wata'ala ya cewa ya ku ɗan adam mun sanya muku sutura domin ya zamanto abu ne na rufe tsare ce amma suturan da ya fi alkhairi a wurinku shine sutura na takawa don tsoron Allah cikin wannan ya nuna cewa za mu iya sa sutura a rufe jiki wannan hidima na auratayya kamar yadda kika duba kika gani shi ga irin na musulunci da yanda yake a musulunci da komai an tsara shi ne a musulunci za a yi nema ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar irin kamar na mace da arziki yake da kudin ɗayan ku zo neman auren yarku da aure farkon abin da ake bincika ku binciki addininsa abu na biyu ku binciki ɗabi'unsa wannan ne most importantly yace idan ba ɗaura aure akan wannan rukunai guda biyu za a ja cuta bara fasadiya ruwan ƙasa to wannan ya nuna mana cewa in za a aure matar in za a aure matar ne mai tsoron Allah mai tsoron Allah in ga shi Allah ya faɗa alaihi arjan qawamuna al-nisa yace bima sabbala Allahu ba'dahum ala ba'd ta shuwa bima anfaqu min amwalihim maza su ne sama da mata sama da matan nan bai ce namijin aure ba yace maza su ne sama da mata sai an fito wasu abubuwa saboda su mazan nan su saboda fashion su kinga sun fi fashion su wasu na da kuɗi wasu ba su da kuɗi maza su suke ciyarwa su shayar su tarkarwa su yi waye-waye to wannan maza da ake magana ana magana uba ana magana mijin aure ana magana wa ana magana da ana magana kai namiji shi yake kula da hidiman yaya mata to wannan maza da muke magana idan ku haka ne kinga shi zai bata ci ya bata sha ya bata sutura ya bata wurin zama rashin lafiyarta ita wannan an kora masa ne a kansa ko uba ko da da wasu suke karansa ko kannan suke karansa Allah ya hore masa kowa ko kuma mijin da kike aure wannan shi ne to idan aka zo maganar bukukuwa ba wannan ne idan mutane yake kai ba idan muka ce magana kuma kamar nayi magana kamar yare daban-daban kina idan kamar yarbawa misali madauki yarbawa aka dauki yarbawa su fa wannan sutura baya gabansu suturan ma a gidan iyaye mace ake yi su kuma miji shi yake kayan daki inyamarai wasu kabilu za su kawo doya za su kawo waye za su kawo waye mu hausawa da hausa suna ce muka sa sutura mu ne za a kawo akwatuna za a kawo kayu wanda da idan ba ki manta ba Hajiya da lokacin abinda ake shi kawai za a dauko kaya kwalla ake kawo ko a cikin irin adudunan da ake fata da hannu a kawo a cikin kowa da karfinsa kuma ba a korewa kowa da karfinsa to yanzu matsalar mu shi ne ba wai al'adar kawo kayan shi ne matsalar ba a'a yadda ake takurawa mutane a fita daga hayyacin mutane auren ya zo ana kyashin mutane ana zagin mutane a zo babu mutunci babu kima babu daraja ba a
bayan an yi nema cikin mutunci
ba a komai bayan nema an yi nema cikin mutunci
sauraro gashi malama ta koro bayani to sai dai kuma lokaci yayi halinsa sai a biyo mu a shiri na gaba domin jin yadda hirar za ta kaya yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka ta bakuwar tamu malama Juwairiya Usman Suleiman sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa muni lafiya
to a gaida Aisha Ma'azu yanzu kuma lokacin da Awul Garba zai kama sharhin jaridan kasar Kamaru
Zan fara sharhin jaridar namu na wannan mako ne da jaridar Kamaru Today, inda tace a jihar Arewa mai nisan kasar Jamhuriyar Kamaru al'umma da dama suna ta tunuwa domin gwada jinin su kusan dauke da cutar nan ta HIV wanda ake kira kanjamau. Yanzu dai hukumar lafiya ta kasar Kamaru tace ana yin wannan gwajin jinin ne ba tare da an biya ko sisin kwabo ba. Sai kuma jaridar da Sahel ta arewacin kasar ta Kamaru an da ita kuma ta yaya ta mana cewar tsohon shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru kuma farkon shugaban kasar Alhaji Ahmadu Ahidjo shekaru 32 kenan da rasuwarsa yana kwance a kushewarsa da ke can kasar Senegal shi da mai ɗakinsa, wanda har yanzu gwamnati bata ba da wani lokaci na musamman wanda ta ware ba hukumance domin gudanar da makokinsa da kuma niyyar dawo da gawata Ahmadu Ahidjo kasar ta Jamhuriyar Kamaru a matsayinsa na farkon shugaban kasar. Sai kuma jaridar Mutasiyon an da ita kuma ta ce har yanzu dai shugaban bata kare ba a jihohin dan aware guda biyu waɗanda suke amfani da harshen Ingilishi sarauniyar Ingila domin masu ɗauke da makamai suna ci gaba da aikata aika-aika sannan kuma sun hana gudanar ilimi da kuma harkokin kasuwanci a jihohin guda biyu. Jaridar The Guardian Post kuma ta ce gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta tsawwala wa talakawa haraji wajen tura kuɗin da suke yi ta wayar salula a faɗin kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar Le Message an da ita kuma ta tabbatar mana cewar hukumar kwallon ƙafa CAF ta nahiyar Afirka sun fara gudanar da wani zama na musamman domin sanin sanadiyar mace-mace da aka yi a wani turmutsu da ake fitowa a filin kwallon ƙafa na Olambe da ke can birnin Yaounde domin ganin yadda mutane guda takwas ne suka ce gagarinku sannan kuma da dama suka jikkata a wannan turmutsun. Jaridar Afrimedia kuma cewa ta yi Prime Minister kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Jesuf Dangote ya ziyarci Majalisar Dokokin kasar Jamhuriyar Kamaru domin yin bayani kan kasafin kuɗin shekarar 2021 zuwa 2022. Hakazalika jaridar Kalara ita kuma ta ce al'umman karkaran kasar Jamhuriyar Kamaru suna fama da rashin kyawun yanayi na hanyoyin motoci a faɗin kasar baki ɗaya musamman ma wajen gudanar da harkokin kasuwancinsu da ma yadda suke kokari matuƙa gaya su ga cewan sun fitar da dubu ɗin su kayayyakin da suka noma domin samun kaiwa kasuwanni na yadda za su gudanar da rayuwarsu na yau da kullum. Za mu kammala sharhin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Integration an da ita kuma sharhi ta yi kan wasan kwallon kafar da kasar Jamhuriyar Kamaru za ta yi tsakaninta da kasar Masar na cin kofin nahiyar Afirka zagaye na kusa da na ƙarshe. An da ƙungiyar kwallon kafa ta kasar Jamhuriyar Kamaru Indomitable Lions za ta kara ne da ƙungiyar kwallon kafa na kasar Masar wanda ake kira Farawon. Yanzu dai ɗan kasar Kamaru suna ta ɗauki cewon ya cancanta dai kasar ta yi ƙoƙari na ganin cewar ta ɗauki wannan kofin wanda ƙasashe 24 ne suka fafata a tsakaninsu na nahiyar Afirka. Farko kenan da aka fara gudanar da irin wannan wasan kwallon kafan a nahiyar Afirka wanda karo na 33 kenan. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Muhammad Awal Garba da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Wasu 'yan bindiga sun kai hari a ƙauyuka da ke yankin arewa maso tsakiyar Najeriya da ke fama da rikici inda suka kashe mutane 29 tare da ƙona gidaje, in ji waɗanda suka tsira da rayukansu a jiya Talata. Zuwa yammacin jiya Talata ba san inda wasu da dama daga cikin mazauna ƙauyukan suke ba bayan harin da aka kai a jihar Filato kamar yadda mazauna garin suka bayyana. Kasar China ta shirya tsaf don murƙushe duk wani nau'in 'yancin kai ga Taiwan, in ji sojojinta a ranar Talata, yayin da Amurka ta ba da rahoton shirye-shirye don hanzarta sayar da makaman kariya da sauran taimakon soja ga tsibirin mai cin gashin kansa kan tsarin demokuraɗiyya. Ƙara tuntuɓar juna da aka yi a baya-bayan nan tsakanin Amurka da Taiwan wani mataki ne mai matuƙar hatsari, in ji kakakin ma'aikatar tsaron kanar Tan Kefi a wata sanarwa ta faifan bidiyo wadda aka wallafa ta yanar gizo.
To masu sauraro, a nan makakashen shirin namu na hantsi, sai kuma canza la'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu, za ku zo su daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. kamar ko da yaushe za a yi zurcha fukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka muku wannan shirin, sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Robert Bass. Ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.